gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sachan hausa.com masu gabatarwa.
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 17 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu na magana ne akan matakin jinyar farko da ake kira da first aid a Turance.
Shine taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota daukan marasa lafiya ta zo.
Ne kam idan muka yi la'akari da mafi yawancin mutane ba su san matakan da ya kamata su bi ba a yayin da suka samu rauni, kuna, harbin kunama, sarin maciji da dai sauransu. Don haka ne yau muka gayyato jami'in bada agajin gaggawa domin ya ƙara mana haske akan wannan maudu'in.
Madan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na abuta wato Facebook, inda muka ce shin ko kuna da matakin jinyar farko da ake kira da first aid a gidajenku, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa mahaifinmu yana da magunguna kamar na ciwon kai da ciwon ciki da zazzabi. Yana baiwa duk wanda ba shi da lafiya, sannan abin da ya bani sha'awa shine sai ya tuntubi likita kamin a yi amfani da magungunan.
Sai kuma amsa daga wurin Babangida Aliyu Rajau, inda ya ce yau da gobe a gaskiya ni dai a gidanmu ba mu da wannan tsarin, sannan kuma ko a wasu gidaje ban san gidan da ke da wannan tsarin ba. Mun san dai ana wannan tsarin a makarantu.
Sai Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa to gaskiya ni dai ban da shi. Matakin farko dai bai wuce in lalubo magani ba in sha a duk lokacin da naji ba daidai ba ko kuma na samu wani rauni. To Shehu, ya kamata dai a dinga zuwa asibiti dai ba ko da yaushe yake da kiya dauka magani a sha ba tare da ka san me ke damun ka ba.
To sai kuma Engineer Nasiru Aliyu Wurno, inda yace kwarai kuwa bana wasa da su.
Sai Aminu Adamu, Malam Madori da Umar Baban Yaya Saban Gida da Haruna Aki Taylor, inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah, hakika muna tanajin kayan bada agajin gaggawa a gidajenmu, ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe. To mun gode.
To sai kuma amsar Shehu Mubarak, inda ya ce gaskiya duk wanda ya san abin da yake yana da kyau yana ajiyar first aid a gida da kamar su paracetamol da sauransu, don ni yanzu haka ba su katse min a gida.
Sai Baba Ali Bara, inda yake cewa salam yau da gobe, wannan ai dole ne saboda duk wani mai iyali ya kamata kar gidansa ya rabu da kamar su paracetamol da sauran kananan magunguna saboda rashin lafiya irin na dare.
To amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Babani Basko Azare, inda ya ce ni matakin farko da nake dauka da zarar naji wata cuta ta kama ni shine zan garzaya shagon magani kusa da ni don sayan magani.
Sai Husaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau, inda yake cewa a gaskiya ni dai bani da wannan tsarin, haka kuma duk waɗanda nake kusa da su ba su da wannan masaniyan akan haka, sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta da fatan za ku ci gaba da wayar da jama'a da kai domin sanin muhimmancin abun.
Sakon mu na ƙarshe a yau ya fito daga wurin Aminu Yusuf Kari, inda ya ce assalam yau da gobe, a gaskiya duba da yadda rashin ilimi ya yawa a cikin al'umma da kuma talauci da yawa ma ba su san abin da ake kira da wani abu wai shi first aid ba ko taimakon farko.
To mun gode ku cigaba da ansa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku.
To madalla yanzu bari mu ji me jama'a suka sani game da agajin gaggawa.
To ko zaki faɗa min sunanki?
Sunana Aisha Ibrahim.
Malama Aisha, kin san me ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya?
Taimakon farko shine kaman gudunma wanda za ka yi wa mutum in ba shi da lafiya ko ya ji ciwo kafin ya kai shi asibiti.
To misali kamar a gida idan yaro ko babba ya yanke da reza ko wuka ko wani abu makamancin haka, wani irin taimako ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti?
Idan yaro ya yanke haka, in kana da kaman first aid box, akwai su spirit da bandage, plaster da iodine, so zaka iya sa wannan, ma ciwo ne in jini yana zuba zaka iya sawa don ka tsayar da jinin ko ka dan sa gishiri a ruwan dumi ka sa mishi, zai taimaka wajen tsayar da jinin, sai ka bi bandage ko ka sa plaster kafin a kai shi asibiti.
To malama Aisha, mun gode.
To nagode ni ma.
To ko zaka gabatar min da kanka?
Assalamu alaikum, sunana Habibu Abubakar.
Malam Habibu, ka san abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
Kwarai kuwa, taimakon farko kaman mutum ya hau bishiya ya fado ya kare ko ya ji ciwo a hannu ko a kafa, taimakon da za a fara yi masa shine za a samu tsumma mu daure kafan, saboda kafan ya daina yawo ko jijiyoyin su kama rawa har su samu matsala kamin a kai shi asibiti.
To nagode. To ko zaki faɗa min sunanki?
To assalamu alaikum, sunana Jamila Bello.
Malama Jamila, kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
To taimakon farko ga mara lafiya shine kaman mu iyaye masu yara, wata rana yaro zai iya zuwa ya ce maka mama ba ni da lafiya, ko bai ce maka ma ka taba jikin shi ka ji yayi zafi ba ga da lafiya. To ya kamata kafin ka kai shi asibiti ka dauki koda paracetamol ne ka bashi ya sha. To idan ya sha zai iya samun sauki. Wani yaron daga haka ma shikenan zazzabin ya tafi, wani kuma zazzabin ba zai iya tafiya ba dai sai ka kai shi asibiti. Kafin ka kai shi asibiti su san abubuwan da za su yi mashi, ko test ne za su yi mashi ko menene, dai kai dai a matsayinka na uwa iya taimakon da zaka iya bashi kenan kafin ka kai shi asibiti.
To ya kamata a bawa yaro magani kuma a zauna ba a je asibitin ba koda ya tashi ya fara walwala?
To gaskiya bai kamata ba. Ya kamata dai dan ka gane cewa zazzabin na malaria ne ko typhoid ne, wannan kai ba za ka iya ganewa ba. Iyakaci da ka ji jiki ya zabi za ka dauka zazzabi ne, amma ba za ka iya bambancewa ba. Dole ke ka kai shi asibiti, su za su auna su gane ko menene, sannan su bashi maganin da ya dace ko allura.
To kikan taimakawa yaranki da zaran sun ji ciwo ko sun fara ko kika ji jikinsu ya yi zafi ko kuma yaro ya zo ya ce miki ba maban da lafiya?
Gaskiya ina taimaka musu.
To idan yaro ya ji ciwo ko ya yanke da wuka ko reza ko wani abu makamancin haka, wani irin taimako kike bashi?
To na farko idan naga yaro ya ji ciwo kamar jini yana fita, ina samu in tsaida jinin
na
kamar in dauki auduga ko muna aje spirit ma a gida, saboda irin haka in dan sa in shashare mashi in dai ga jinin ya tsaya kafin in kai shi asibiti.
To nagode kwarai.
To ni ma nagode.
To ko zaki faɗa min sunanki?
Sunana Aisha Liutukur.
Malama Aisha, kin san abin da ake nufi da taimakon farko ga mara lafiya kafin a kai shi asibiti?
Okay, taimakon farko dai wanda ake ba mara lafiya ko yaro haka, ya kamata kowane gida a ce yana da wannan first aid box, wato inda ake adana kayan irin magunguna haka ko irin bandeji da su auduga, wanda dai za a ba ma mara lafiya ko yaro taimakon gaggawa, ko irin su paracetamol haka da su iodine da dai sauransu, wanda za a ba ma yaro taimakon gaggawa kafin nan a je asibiti.
Na'am. To kamar idan yaro ya fadi ya ji ciwo, jini yana zuba, me ya kamata a yi masa kafin a kai shi asibiti?
Abin da ya kamata a yi, uwa ya kamata ta kwantar da hankalinta ba wai ta rude ba, irin ta fara goge wurin da auduga haka, ta samu spirit ta rinka gogawa, irin in ta goga haka sai ta dan samu bandeji ta dan zagaye wurin ko daurewa ake cewa, daga nan sai su gaggauta su je asibiti.
Sunana Abubakar Adam.
Malam Abubakar, ka san abin da ake kira taimakon farko ga mara lafiya kafin a garzaya da shi asibiti?
na san abin da ake kira taimakon farko da ake bawa mara lafiya ko wanda ya samu wata matsala kafin a kai shi asibiti. Kasanto cewa ina daga cikin kungiyoyin da suke ba taimakon gaggawa ma ga waɗanda suka samu matsala, domin akwai abin da muke kira ina cikin kungiya ta Jibris wanda muna da kashe-kashen rukunin al'umma da suke kula da irin wannan bangaren. Taimakon gaggawa abu ne wanda zaka yi wani abu wanda rage raɗaɗin ciwo ko kuma ya sauƙaƙa tafiyar ciwo kafin kai shiga wanda ya karanci abin wanda masani akan harkan. Kamar idan accident aka yi, zaka samu dan agajin mu yana tafiya da likafani a jikin shi, akwai bandeji, akwai almakashi, akwai reza, dukan wani abu da ake bukata yana amfani da shi domin daure wajen da ciwon yake, wanda da masu malikitocin su suke ba da shawarwari ga irin waɗannan mutanen da su rika yin kaza domin taƙaita musu wahala yayin da akai ga yayin da wani abu mara daɗi ya faru da mutum, saboda an je wajen sun san inda za su kullo al'amarin. Hatta kulli da ake wa rauni akwai yanda ake bi wajen da za a ɗaure ciwon, domin an je kwancewa ba za a sha wahala ba, sannan kuma zai taƙaita raɗaɗi da kuma cigaba da faruwan ciwon ga wanda abin ya shafa.
Duk da ka ce kana daga cikin kungiyoyin da suke bada wannan agaji, misali kuna tafiya, tunda ka yi magana cewa kukan tafi da wasu abubuwa da
kayan bada taimakon kenan.
Na'am, to wataƙila kuna tafiya sai aka samu wani ya faɗi ya suma, wani irin taimako za ka mishi kafin ka kai shi asibiti?
Akwai taimakon da ake ba ga wanda ya suma, saboda akwai inda ake tabawa a jikin shi domin jin yanayin irin abin da ya same shi, wanda ake ba shi suka ɗauki ruwa domin shafawa a jikin shi, ba wai ana anta mishi ruwan bane ba, wanda shi zai bashi damar ya gane cewa zaka ya dawo da lumfashi, saboda ko kuma ya dawo a firgice kuma wani abu ya faru da shi ko kuma ya tashi a firgice. Akwai duk wanda ya san ka'idoji na ba da taimakon gaggawa, kuma taimakon farko muke kiran shi ga mara lafiya, ya san ana koyar da shi wannan matakin. Idan karaya ce akwai abin da ake mata, idan fashewar kai ne akwai yanda ake mai, idan musulman ne kamar da kike magana akwai, hatta wuta ka shaki hayaki yayin da gobara ta barke, ka shaki hayaki aka samu aka fito da kai, akwai taimakon gaggawa da ake baka kafin a kai ka ga asalin su kuma likitoci wanda suka karanci wanda harkar su ci.
To wani irin jan hankali zaka yi wa jama'a al'umma baki ɗaya domin cewa su san irin waɗannan ƙanana abubuwan, duk da dai ba wai za ko likitance ba, yanda za su ba mu mara lafiya taimako don kar ya ji gata ko kuma
ya
shiga mawuyacin hali kafin a garzaya da shi asibiti?
Abu ne mai sauki, kamar yanda uwa ta san cewa yanda take idan ɗanta tana yana shan nono ya kware, ta san yanda za ta bashi, za ta iya akwai jikin shi in take duka ko kuma akwai abin da take ko ta hura wani bangare na jikin shi ta samu sauki dan abin kan ya zo ya wuce wani waje ko kuma ya cutar da shi. Haka zalika ya zama wajibi ga iyaye iyali na gida a rika samun masu irin wannan ilimin wajen kantar da matarka da kuma wani babban dawo na take ganin shi ne ke wakilta kai yayin da baka nan ko kula da wasu al'amuran ka a gidan. A kantar da su wannan abin kamar yanda ake kantar da su sa kaya, kamar yanda ake kantar da su wanke tufafi, domin abu ne a kowane lokaci zai iya faruwa. Kuma ba wannan muhimmancin wani abu ba, ba ma iya ga iyalinka ba, hatta makota, hatta mutumin da addini bai hada ku ba, hatta mutumin da ba yayinku ya hada ku ba, in dai wannan abin ya faru da shi, in dai ana ba da taimakon gaggawa, ina ga abu ne wanda zai yake da muhimmancin gaske wajen kawo haɗin kai, wajen kawo tausayin juna, wajen kawo sauki ga komai na rayuwa. Matakar an samu wayar da kai wajen bangaren samar da taimakon gaggawa, ilimin taimakon gaggawa ga al'umma.
To madalla, yanzu bari mu je ga Nuruddin Hussein Magaji, jami'in bada agajin gaggawa, domin jin hanyoyin da ya kamata mu bi wajen baiwa junanmu agajin gaggawa.
To barka da shigowa wannan shiri namu na yau da gobe, shirin matasa. Yau muna magana ne akan kiwon lafiya, don haka shine muka gayyato ka. Wake magana?
Sunana Nuruddin Hussein Magaji, wanda aka fi sani da Nura Albayan, jami'in gaggawa kuma mai bada agaji daga Red Cross.
To Malam Nuruddin, bari mu fara. Yau muna magana ne akan shi agajin gaggawan gaba daya da kuma matakan da ya kamata mutane su bi na jinyan farko a yayin da suke samun raunuka daban-daban. Ka san akasarin mutane zaka ga akwai lokacin da za su samu ko kuna ko a yanki haka ko wani abu, amma ba su san abubuwan da ya kamata su bi ba kamin su kai ga zuwa asibiti. To a matsayinka na malamin agaji, shine muke so ko zaka iya mana bayani dalla-dalla?
Shi agajin gaggawa ko first aid da muke faɗa abu ne mai sauki, shine taimakon farko da kake iya ba wa mutum kafin ka kai shi asibiti ko kafin likita ya zo ko kafin mota ɗaukan marasa lafiya ta zo. Za mu ga idan an yi hatsari wanda ya ci kamar na mota ne ko a gida ne ko a wurin aiki ko ma a kasuwa ne ko ma a ina ne, ciwukan da ake samu ba su wuce sai mu raba su kashi hudu. Akwai ciwon unconscious, wato mutumin da yake ya suma ko kuma yana gargaran mutuwa. Akwai ciwon da yake na bleeding, zubar da jini. Akwai ciwon da yake na kuna kuma, wanda na wuta ne ko ko abu mai zafi ne kamar dutsen guga ko ruwan zafi ko mai haka ne zafi ko tafasasshen ruwa. Akwai kuma karaya. To idan an samu mutum da irin ciwuka haka ko yana da su da yawa ko kuma suna da yawa, farko kana fara kula da wanda yake shi ciwon ya shafi harkan numfashin shi, wanda yake wato ko ya suma ne ko kuma yana gargarar mutuwa unconscious. Shi ilimin a first aid ko agajin gaggawa ilimi ne da ana koyan shi ne a yawanci sai ka zauna ana yi maka kana yi don a duba kurakuran a gani yadda za a gyara maka. But ga mai sauraro ya sani, idan an yi hatsari farko ka gane cewa wani irin ma matsayi ko kuma zama ya kamata ka ajiye mutumin nan, a zaune ne, a tsaye ne, ko kuma a kwance. Akwai wata kwanciya da muke ce mata recovery position ko kuma kwanciyar hutu. Idan mutum ya zama na cewa yana unconscious, bai san halin da yake ciki ba, bai san suwaye a kan shi ba, kuma yana yin numfashi, kana kwantar da shi ne a takaice a wannan kwanciyar hutu. Haka idan kuma baya numfashi gaba ɗaya ka duba, ka aka danna kirjin shi ne kamar sau 30 haka, sannan an koya maka hura iska, shi ma ka hura in ka ga za ka iya sau 2, ka cika bari da yi sau 30, ka haɗa hannayenka biyu a tsakiyar kirjin. Ga wanda kuma yake jini ne yake zuba, za ka samu tsumma ne, ka sa a inda jinin yake a zuba ɗin, ka ɗauko wani kai maza ka ɗaure, domin dama ai fata ce ta rufe jikin da naman da su jinin. To fata ta balle ta kule ko kuma ishin naman ya tsage, kaga jini zai rika zuba. To in ka sa tsumma sai kai maza ka tafi da shi a asibiti. Idan kuma kuna ce shi ma a takaice, za ka samu ruwa ne kamar yadda mata idan suna yin irin girki suna ko talge ko ruwan zafi ya dan taba su a hannu, sai ka ga maza sun dauki hannun sun soma a cikin bakin su suna lashiya da yawun su domin ya samu jiko. To in kai amfani da ruwa maza-maza ka zuba a wurin kamar na minti 10, zai ba da dama wa wannan kunan ta rage zafi, sannan ba za ta samu shiga ba, domin kuna za ka ga tana fara daga fata ta tafi ta taba nama, ta tafi ta taba gashi kusan kashi 3 kenan. To in kana zuba ruwa kamar yana rage radadin kuma yana rage shigantar zafi ciki. Sannan ga wanda ya karye shi, za ka sami wato kamar sanda ko wani abu wanda yake ya yi kama da sanda, sai ka sa a daidai inda ya karye din ka tare wurin, sannan ka samu tsummo kara kaɗan sassa a gefe ka tare shi domin hannun zai mishi nauyi, domin ya dan tsage ne ko kuma ya karye. In ma kafa ce kuma, in kamar kafar dama ta karye, to sai a haɗa ta da kafar hagu a daure su, domin kafa hagun da take da lafiya sai mu ga tsayin su ɗaya, nauyin su ɗaya da kafar dama. Haka in kafa hagu ce ta bi ciwo, sai ka haɗa su da kafar dama sai ka daure su, sai ka tafi da shi zuwa asibiti. To wannan a takaice shi ne dai aikin gaggawa na wa'innan ciwukan.
To kamar wannan da kai maganan daurewa, in taya daurewa, ana daurewa da karfi ne sosai ko sakwa-sakwa, saboda ka san likitoci ma suna maganan cewa aka daure yayi yawa in jini ba zai iya wucewa ba, shi ma akwai matsala, yana ma iya yiwuwa daga baya ja har a yanke kafar.
Haka. To ita daurewan kamar idan mutum ya karye, ba wai za ka daure shi gam yanda wai hanyoyin jini ba za su samu jinin ya wuce ba ne ba. Daurewa ne na hana kashin nan ya motsi. Kin ga idan mutum yanzu ya karye ai, yawanci za ka gama akwai abin da muke cewa crack, ba wai karyewa ya yi gaba ɗaya ba. A tafiya ne zuwa maybe asibiti.
Shi ne tsagewar kashi ko? Shi ne tsagewar kashi.
Yawwa, to idan ba a samu an tallafa miki ba ai, in yana tafiya din nan yana motsi, shi ne sai ya ƙara buɗewa sai ya zama karen ga baki ɗaya. Ko kuma a idan mutum ya karye ɗan kaɗan, in shi ma yana in motsi wurin da yake ya karye ɗin kafin a je asibiti, sai ya buɗe ga baki ɗaya. Amma ɗaurin da za ka yi musu ba daidai inda aka yi wannan karen ba ne ba ai, gefen ne daga baya, daga sama, daga kuma baya ka haɗa su. Ɗaurin yana taimakawa ne wajen kan a samu motsi da bangaren kashin nan da ya samu matsala har ka kai shi zuwa asibiti. Haka.
To bari mu dawo wajen kuna. Ka san wasu idan sun kone suna daukan gishiri su sa, wasu su sa manja, abubuwa dai daban-daban. Me zaka ce ma wannan yana ɗaya daga cikin agajin gaggawan ya kamata a sa gishiri ko a sa manja ko wasu abubuwa dai da suke sa ko man kadanya ko wani abu? Me zaka ce game da wannan?
Yawwa. To a shi ce makon farko baya bukatan ka ce wai kana neman wani abu wanda yake ba za ka same shi da gaggawa a wurin ba. Misali za ka ga wasu sun ce ana sa fetur ma, ana sa injin oil, ana sa kwai, ana sa kamu, duka dai za ka ga ana fada. Amma yanzu a hanya idan mutum ya samu kuna din nan ko a mota ko a accident, sai ka ga wani lokaci wa'annan abubuwan duk babu su. Wannan abubuwan za ka ga ana la'akari da kuma in an sa su din sai a ce wai za a kai mutum kuma asibiti. To ruwa da muke cewa a taimakon farko shi ne babban abu da cikin sauri za ka same shi. In ka iya na ruwa ka san ruwa, ruwa din nan shi ne za ka same shi a cikin irin daƙiƙa kaɗan ko waye ka tambaya a wurin za a same shi a zuba. Amma yanzu haka in na ƙone yanzu nake to ina zan samu ƙwai? Lokacin da za ka tafi neman ƙwan da su wannan fesis ɗin har ya kai ka kai mutum zuwa asibiti.
Kada in katse ka, yin amfani da su ɗin yana da fa'ida ko bai da fa'ida? Abinda nake so mu gane kenan.
Bai da wani fa'ida.
Kuma bai kamata ba.
Bai kamata ba. Bai kamata mutum ya rika sa wa'annan abubuwan ba. A irin abubuwan nan da ake sa ne wata ran za ka ɗauko wani abu wanda yake ɗauke da wasu ƙwayoyin cutar ma ka sa a ciwon. Idan aka ce ƙunan kamar ta zama kashi na biyu har ta shiga irin nama ya bude irin har ta shiga wajejen su jini, in ka zuba wani abin sai ka ga daga baya ya zo ya yi miki ya ki warkewa saboda cututtukan da suka shiga.
To bari mu koma ta bangaren kuma harbin bindiga. Kamar yayin da mutum ya samu rauni ta harbin bindiga ko aka harbe shi a kafa ko a hannu ko a wani waje, wani matakai ne ya kamata a bi domin kare cire harsashen da wuri ba tare da ya hallaka mutum ba ko ya ma mutum wani rauni mai girma?
Yawwa. To a lokacin da aka harbi mutum harsashi ya shiga jikin shi, mafi yawanci abin da muke duba shi ne idan ka duba za ka iya samun bula guda biyu ko guda ɗaya. In ka samu bula biyu shi ne inda harsashi ya shiga da inda ya fita. In kuma ka samu bula ɗaya to harsashi yana ciki bai fita ba kenan. To inda ya fita ɗin za ka ga ya fi rami babba kuma jini yana zuba sosai. Sannan inda ya shiga ɗin shi ma za ka ga yana ɗan tsatsafo da jini haka kamar jini mai ɗan gudaji-gudaji da irin baki da sauransu. Kai ba aikinka ne ba ka ce za ka cire wannan harsashin daga jikin shi ba. Kana yin ƙoƙari ne kai a matsayinka na mai ba da agaji ne ba wai aikin likita kake yi ba, ka samo tsumma inda yake zubar jinin nan ka sa ka toshe wurin ka ɗauko wani tsumma na biyu ka sa ka ya zaga jikin mutumin nan ka rufe shi. Sannan sai ka rika lura da shi a yanayin shi kana irin karfafa mai gwiwa na cewa za mu kai ka asibiti da sauransu kuma ku gaggawan kai shi asibiti. A tafiyan yawanci yana iya shiga yanayi na shock. Yanayi na shock shine idan mutum jini ya zuba sosai a jikin shi za ka ga ya tafi wani yanayi yana cewa a bashi ruwa, yana cewa yana jin kishi da sauransu, jikin zai ɗan yi sanyi da sauransu. To a nan wurin za ku kaga jini ya ragu sosai a jikin shi kenan, za ku ɗaga kafofin shi sama ne yana kwance domin jini ya samu komawa zuwa sauran jiki zuwa kwakwalwa sannan da sauri zuwa asibiti. In kuma ya zama ya tafi ya daina numfashi sai ka koma wannan unconscious ɗin wato mutumin da bai san ainihin da yake ba ka fara danna kidin shi sau 30 ɗin.
To na ce bari mu koma yanzu bangaren kunama da maciji. Idan kunama ya harbi mutum wani matakai ya kamata a bi?
Ita harbin kunama za ki ga misali kala-kala ne. Akwai kala-kala ce, akwai kunama wadda take ruwan kasa-kasa da ruwan duhu-duhu kuma in ta harbi mutum wurin zai ta raɗaɗi ya ta zafi mutum ya ta rufa har yana jiya wasu su tuma da sauransu. Ya danganta da kuma yanayin mutum, wani yana rikicewa sosai wani kuma ba zai rikice sosai ba haka. To a matsayinka na mai ba da agajin gaggawa idan kunama ta harbi mutum abinda za ka yi shi ne ka gaggauta kai wannan mutumin zuwa asibiti. A al'adance za mu ga mutane suna ɗaura inda kunama ta harbi mutum, amma me suke ɗaurawa ɗin nan? Suna ɗaurawa za su ce maka domin kaddafin ya wuce ya je taurin jiki. To wannan daurin baya hana dafin ya zagaya. Sannan wannan daurin in ka tambayi mutane za ka ga ai daurin suna daura kawai kafa ne, kasan kafa ne ko kuma idan ya shafi hannu. Amma idan kuna ma ta harbi mutum a ciki ba ko in ta harbe shi a baya ko ta harbe shi a kai ko a wuya za ka ga ai babu inda za a daure. To abinda za ka yi shi ne a asibiti ba wai su ma suna da magani ne na dafin kunamin ba. Dafin kunama bai daga cikin irin dafi sosai da za a ce wai har kamar na mukilli da ake bada antibenon ba. A kunama gaggauta kai mutum asibiti ake, akwai magani na raɗaɗin da za a ba mutum kuma bayan wasu awowi to sai ka ga da yadda Allah sai ka ga za a samu sauki a kan shi.
To daga ƙarshe bari mu koma ta wajen maciji. Idan maciji ya sari mutum wani mataki ya kamata a bi na gaggawa?
Yawwa, to maciji shi ma kamar dai kunaman ne, amma bambancin shi shine maciji yana da dafi mai ƙarfi, dafin nan yana iya kaiwa ga har halakan mutum sosai. Amma ba wai daga maciji ya sare ka a wannan second din da ke ƙarshe kenan wai za ka ga an rasa ran mutum ba. Shi ma dai ba a ɗaurewa, ba sai ka ɗaure wurin ba ka ce wai bari mu ɗaure ka da dafin ya yi. Wannan lokacin da za ka ɓata ka kai shi asibiti. A asibiti akwai magani da suke bayarwa, allura antibenon da suke yi wanda za ta je ta maganin wannan shi dafin macijin a jikin mutum. To idan ka ɗaure wurin ka hana dafin ya zaga jiki, to in an je asibiti fa za su ce dole sai sun kwance wurin domin su bar jinin da dafin ya zaga, sannan sai su yi allurar ta bi dafin ta je ta yi abu. To yayin da ka ɗaure ɗin nan ana kwancewa asibiti ka ga har ba wani jinin za ta harba da a guje da dafin sai ya tafi har zuciya. A nan wurin sai ka ga mafi yawancin lokaci ana rasa ran mutum ko kuma a samu wasu matsaloli. To abinda mutum zai yi in macijin nan ya harbi mutum sai kai maza gaggawan ka shine ku kai shi zuwa asibiti, sannan ku hana shi motsi. Domin irin yana irin wayo Allah yana motsi da kafan, yana motsi da hannun, circulation din wato zagawan jini shi in yayi irin bugun zuciyar shi da ƙarfi jini yana zagawa kaga kamar dafin yana zagawa ne. Amma in ya nutsu ya tsaya a wuri ɗaya kuka hana shi motsi aka kai shi asibiti, akwai magani a asibiti, allura da za a yi shi, kuma in Allah ya yawanci ana samu sai ka ga cewa ya samu sauki.
To shi dai a takaice harbin kunama da sarin maciji ba shi da wani agajin gaggawa na gida da ya kamata a yi, abin da ya kamata mutane su da yi gaggawan zuwa asibiti ko?
Ba shi da wato yana da agajin gaggawan shi shine wannan hanzari da za ka yi wajen kai mutum asibiti da kuma lura da shi da kwantar miki da hankali ka sa shi irin kar ya riƙe yawan irin yana ihu yana harbe-harben jikin shi dafin zai samu irin ya zagawa da wuri. Amma dai ya tsaya inda yake har ka tafi da shi zuwa asibiti. Kuma kar ka ɓata lokaci na sa wani abu ka ce bari ka sa manja ko bari ka sa zuma ko wani abu dai haka, yayiwa lokacin da za ka ɓata na wannan abin har ka je asibitin a alluran nan. A nan shawarar da nake so in bayar, in an samu irin harbin maciji ko kunama kada a je ƙananan ƙaramin asibiti. Yawanci ƙananan asibiti sai ka ga ba su da tanadi na wannan alluran macijin. Babban asibitoci irin wanda ake ce musu irin asibitoci kamar General Hospital ko Teaching Hospital, asibitocin horaswa ko manyan asibitoci za ka ga suna da tanadi na wannan allurorin, kuma in an je da wuri-wuri za ka ga za ce wa mutum allura.
To madalla Amina kin ji daga bakin Nuruddin Magaji karin bayani yanda ya kamata, kamar yanda wasu da yawa ba su sani ba sai kika dauka manja waye kin gani yanda ya magana ma wai har da fetur
a ce maka zuma, a ce maka ba wai ba amfani da zuman ba, amma akwai inda abin yake kaiwa kafin a ce za a amfani.
Akwai abin da ya kamata amfani da su na gida,
ruwa da ya fi komai dai
kamata ba kamar da ya fi komai ya sai ka dauka fetur
a kan kuna
ko ba a kuna bai kamata ba kam ko kadan kam.
To jama'a kun ƙari dai da wannan bayanin da aka yi,
ya kamata kowa kamin ya gane. So duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen haɗa wannan shirin, Daniel Brown sai injiniyan mu na yau shi ma Mr. Dan sai abokiyar aiki na sai na gabatar da wannan shirin,
Amina Bahari Auna,
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.